Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku bayani kan rayuwar ‘yan Afirka a kasashen waje, musamman ta bangarori da suka bambanta da yanayin rayuwar zamantakewa da al’adunmu na nahiyar Afirka. To kamar yadda watakila aka sani ne cewa nan da ‘yan kwanaki kalilan za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Amurka. A domin haka yau shirin namu zai yi dubi kacokaf kan yadda ‘yan Afirka a ƙasashen Turai ke kallon shirye-shirye da takarar kujeran shugabancin ƙasa a tsakanin Donald Trump da Kamala Harris.
Kaga ta ɓangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki. Domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye. To amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane, kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe. In muka duba irin mulki da yayi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba.
Maganan da zan yi akan Kamala Harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar America, musamman ta fannin bakake.
Gaskiya a wannan karan mutane ba su hasashen Afirka za ta wani amfana, kula da gaza samun wani amfani da wayannan shugabannin, saboda siyasar duniya ta canja.
A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari
bai canza da asuna ba.
Wani gari
bai kai arewa.
Madalla. Wasu ‘yan Afirka mazauna Turai na da ra'ayin cewa zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Amurka zai kasance ne cike da tarihi, domin dukkanin ‘yan takarar da za su fafata suna da tarihin da ya kamata a yi nazari a kansa ta hanyoyi daban-daban da kuma ɗaukar darussa ga al’ummar nahiyar Afirka.
Abu ne da zai kawo more opportunity, zai buɗe wa mutane ƙofan da za su tashi su nema su ma irin waɗannan position ɗin a ƙasar America, most especially baƙaƙen America.
Ita dai mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da ke takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, ita ce mace ta farko da ta haɗa jinsi da nahiyar Afirka da yankin Asiya. Shi kuma abokin karawarta wato Trump ya samu kujerar takararsa ƙarƙashin Republican ba tare da ya hallaci zaman muhawara ko sau guda wanda jam'iyyarsa ta shirya ba. To wai shin a zahiri ta ina wannan zaben zai sha bamban da wanda aka gani a baya? Bari mu ji daga bakin Dr. Musin Ibrahim, malami a Jami'ar Cologne da ke kasar Jamus.
So abu na farko da za a iya cewa wannan zaben musamman takarar ta sha bamban da wanda aka gani a baya shine dawowar ɗan takara a yanzu kuma tsohon shugaban ƙasa, wato Donald Trump a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Ya faɗi zaɓe shekara hudu, abinda har yanzu yake musantawa yana ganin kamar kwace mai zaɓe akai, kuma kowa dai ya san yadda mabiyansa suke na daban ne da ba ta ɗan irinsa ba. To ya dawo da gasken gaske yana so ya ƙara ɗara kujerar shugabancin Amurka. Sannan ita Kamala Harris wannan ne karo na biyu da aka ba wa mace takara, amma karo na farko da aka ba wa mace wadda ba Baturiya ba. To ita mace ce mai wadda asalin iyayenta ɗaya ya zo daga South America, ɗaya kuma ya zo daga India, baki da ba India. Don haka abu ne na musamman da ba taɓa gani ba, da ba a kuma yi tsammani ba. Musamman idan muka duba shi shugaban ƙasa mai barin gado, Joe Biden, ya yi ƙoƙarin yin takara amma abin ya gagara.
Shi ma dai Nura Iliyasu ɗalibi ne ɗan Afirka da ke karatunsa yanzu haka a ƙasar Cyprus. A cewarsa ya fi sha'awar Donald Trump ya yi nasara a wannan zaben.
Ni a ra'ayina na fi shugaba Trump ya ci, saboda idan shugaba Trump ya ci ina da yakinin cewa za a daina fadace-fadace da ake a yankin gabas ta tsakiya, ake kashe mutane haka kurum ba tare da haƙƙi ba. Duk da dai ni mutum ne mai son in je America in yi rayuwa ko kuma in yi aiki ko kuma karatu in ci gaba da karatu a America, wanda na riga na san cewa idan shugaba Trump ya ci hakan zai wuya, saboda shi mutum ne wanda kuma bai cika ba wa mutane dama waɗanda akan su shigo ƙasar ba ko kuma waɗanda suke ƙasar ma, yana ganin cewa kamar zai iya fitar da su waje. To amma dai hakan ba komai bane ba, domin shi zaman lafiya yafi komai.
Sunana Ali Abdullahi, ɗalibi a nan Cyprus. Wannan zabe na America kamar yadda abubuwa suke unfolding a yanzu haka, so zabe ne wanda ma iya cewar ba a san maceto ba sai miya ta kare, duba da irin abubuwan da suke faruwa. To amma duba da tarihi, kamar yadda mutane suke faɗa cewar su Amerikawa kawai dai mutane wanda suke so suna duniya, cewar su ne iyayen demokradiyya, amma gaskiya ba za a iya cewa za su zaɓi mace a matsayin shugabar ƙasarsu ba. Kuma duba da irin shi Donald Trump ya samu goyon bayan manya-manyan mutane a ƙasar, daga cikinsu akwai shi wannan mai kuɗe duniya wato Elon Musk, sannan akwai shi ma yakin Ukraine wanda ya kice-kicin yawa, shi ma zai iya canja wannan sakamakon wannan zaɓe. Duba da cewar Amerika da yawa suna korafin ta wannan gwamnati ta Democrat, tana exploiting ɗin duka resources ɗinsu wajen taimakawa ita Ukraine.
To a yayin da al'ummar Amurka ke tunkarar babban zaben, mata 'yan Afirka a sassan duniya sun ci gaba da nuna goyon bayansu ga Kamala Harris.
Sunana Fatima Shaibu Gali a ƙasar Amurka. Kamala Harris dai ina mata fatan alheri. Ina roƙon su in sun yi sun ci zabe wanda suka shigo kuma su duba yanda suka yi suka bude musu anya, suka shigo su kuma duba a process din su don su ma su samu takadduna.
Sunana Aisha. Maganar da zan yi akan Kamala Harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga ƙasar Amerika, musamman ta fannin baƙaƙe, wanda a ce yau baƙa ta fito ta nemi president har a ce in ta samu, babban canji ne sosai, kuma abu ne da za a ce baƙaƙen Amerika za su yi alfahari da shi. Ko da yake na gani mutane wasu suna cewa ba za su zaɓe ta ba, saboda suna ganin ko da baƙa ce, suna ganin in ta samu wannan mukamin akwai wanda za su ringa controlling ɗinta.
Sunana Ibrahim Kabir Gagarawa. To magana gaskiya abu guda biyu ne, shi kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki, domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye. To amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane, kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe. In muka duba irin mulki da yayi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba. Su kuma wannan ba su fiye takurawa baki ba sai Kamala Harris, da yanzu gashi nan suna ka dai kawai dai duniya tana fuskantar kalubale ta fuskar yaƙe-yaƙe din wannan da ake ciki a gabas ta tsakiya.
To a yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa, kuma mutanen ƙasar Amurka tuni suna ta karkaba katunan kuri'unsu, ranar zaben kawai suke jira. To masu sauraron mu, da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, ga matuƙar baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.